To akwai wani zai shiga addinin musulunci? Ina yake? Ya iso? To ina yake? Yana so, kana so ka musulunta? Kana so ka musulunta? Kai ne ka ke sha'awar musulunci ko wani ya matsa maka ka musulunta? Kana sha'awa bisa amincewarka da yardarka? To zan gaya maka abinda ake shiga addinin musulunci da shi, in ka amince ka zama musulmi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa anna isa abdullahi wa rasulu. Abinda kace, daga yau na amince ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah. Ka amince? Kace ka amince annabi Muhammadu bawan Allah ne, manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi da musulunci, kuma za ka yi masa biyayya. Ka amince? Kace ka amince annabi Isa bawan Allah ne, manzon Allah ne, ba Allah bane, ba dan Allah bane. Ka amince? To amincewarka da wannan shine musulunci. Me sunanka?
Joshua.
To a ci gaba da kiranka Joshua, ko kana so ka musanya wani sunan?
Ina so a ci gaba da kirana
musulmi
Haruna.
Yace maimakon sunansa na ja Joshua, ya zaɓi a ci gaba da kiransa suna Haruna. Haruna dan uwa annabi Musa, shi ma annabin Allah ne, manzon Allah ne. Haruna akhi wa shuddud bihi azri. To Allah ya bamu bin tafarkin annabi Haruna da annabi Musa da annabi Muhammad da annabi Isa da annabi Ibrahim da dukkan annabawan Allah. To yanzu Haruna, ka shigo addinin musulunci, akwai abubuwa da suka hau kanka a matsayinka na musulmi yanzu? Wasu yanzu za ka yi su, wasu kuma a hankali za a koya maka su. Su da haka ga 'yan uwanmu nan, 'yan kwamiti na da'awa, za su ci gaba da koya maka addinin musulunci har zuwa tsawon lokacin da za ka iya. Muna fata Allah ya tabbatar da mu da kai. Daga ina ka fito? To masha Allah, yace shi asali dan jihar Gombe ne, a local government na Billeri, amma yanzu yana zaune a cikin nan garin Gombe. To muna fata Allah ya tabbatar da mu da kai addinin musulunci. Kana yin sana'a? Ka yi karatu? E, me ka karanta? Ina ka tsaya? Ka gama secondary school din? To insha Allah, kana son sha'awar ci gaba da karatu? To insha Allah, da sana'a da karatu, musulunci ba a yin zama, ba karatu ba sana'a. Saboda haka za a ga yadda za a taimaka maka ka ci gaba da karatu, kuma ka ci gaba da sana'a, kuma a koya maka addinin musuluncin da ka shigo. Yan kwamiti, yadda kuka saba, Allah ya saka muku da alkhairi, Allah kuma ya ƙara muku kuzari wajen aikin musulunci. Ga dan uwanku nan Haruna, ku je ku koya masa addinin musulunci. Allah ya tabbatar da mu da shi a cikin musulunci. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الحدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ci gaba da tafsirin mu na alqur'ani mai girma. Yau muna 15 ga watan Ramadan, hijira 1442, wanda yazo 27 ga watan hudu 2021. Muna nan a cikin suratul baqara, zamu tashi aya ta 168. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardh. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. أولو كان شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء.
Allah subhanahu wa ta'ala a cikin waɗannan ayoyi guda hudu da Al-Ramma ya karanto mana, aya ta 168 da 69 da 70 da kuma aya ta 71, mawdu'ai ne guda hudu, ko kuma topic ɗin mu a cikin wannan ayoyi guda hudu ne. Na farko, amrun nas bil akli min al halal at tayyib. A cikin waɗannan ayoyi da Allah ya Al-Ramma ya karanta, Allah subhanahu wa ta'ala yana umarni da in za a ci abu a dinga cin halal kuma mai tsafta. Sannan na biyu, wattahziru min ittiba'i khutuwati shaytan. Sannan mawdu'i na biyu da wannan ayoyi suke koyarwa shine jan kunne da tsoratar da mu da kada mu bi tsare-tsaren shedan da hanyoyin shedan da tafarkansa. Sannan na uku, wa kazatta hadhiru min at-taqalid fil batil. Sannan kuma ayat ta kara wato tsoratar da mu da kada mu rataya ko mu jingina da wani akan abin da muka san ba gaskiya bane. Sannan na hudu, matsalun madrubun li ahli al-kufri ma a alihatihim. Sannan an buga mana misali game da kafirai tare da abin bautarsu. Allah subhanahu wa ta'ala ya kira duk duniya gaba daya ya ce, ya ayyuhan nasu, ya ku mutane baki daya, da musulmi da waɗanda ba musulmi ba, da ahlul kitabi yahudu da nasara, da kowa da kowa, dukkan banu adam sun shiga kalman ya ayyuhan nasu. Allah ya ce, ya ku mutane baki daya, kulu ku ci, wannan umarni ne na Allah. Kulu ku ci mimma fil ardi, ku ci daga dukkan abin da ke ban ƙasa. Allah ya halatta mana duk wani abu da ke ban ƙasa halal ne, sai wanda nassi ya togace. Duk abin da baka samu nassi akan haramcinsa ba, to al-aslu al-hillu, al-aslu fil ashiya al-hillu illa iza tabayyana at-tahrim. asalin komai halal ne sai wanda nassi ya haramta wal aslu fi miyahin at-tahara wal ardu wath-thiyab wal hijara wal aslu fil abda'i wal luhumi wan nafsi wal amwali lil ma'sumi tahrimuha hatta yaji al hillu fa fahamu hadaka lahu ma yumallu wal aslu fi al-ashfi'a fi adatina al ibaha hatta yaji sariful ibaha asalin komai halal ne sai wanda nassi ya haramta daka in zaka yi abu ko zaka ci abu ko zaka sarrafa abu idan wani yace maka me yasa kake kaza in dai asalin abun ba addini bane ba bauta bane asalin bauta kuma ba a yi sai da dalili asalin komai halal ne ba a haramta shi sai da dalili ina aka samu wannan huwal ladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah shi ya halasta muku ya halatta muku dukkan wani abu da ke bayan duniya yayi shi ne dan ku yayi shi duk wannan kayan na duniya Allah ya ce dan mu yayi da aka ba a cewa wannan abun haramun ne sai an samu nassi Allah ta'ala ya ce kulu ku ci mimma fil ardi min dinnan wasu malamai sun fassara ta da cewa min ce tab'idiyya ma'ana daga shashin abin da ke ban kasa ko kuma jinsiya ce dukkan jinsin abin da ke cikin kasa halal ne a gare ku halalan kalman halalan yana nufin Allah ya halatta shi ba a cewa wannan abin haramun ne sai da nassi wal aslu fil ashiya al hillu da wannan aya malamai suka kafa hujja al aslu fil ashiya al hillu asalin komai halal ne sane yace tayyiban ay halalan fi kasbihi tayyiban fi akalihi so akwai abin da yake halalan tayyiban kalmomi ne guda biyu eh yana nufin kasbuhu wato hanyar neman ta zamo halal kada mutun ya nema ta hanyar haram sannan abin kuma ya zamo tayyibun ne fi nafsihi shi akan kansa ba najasa bane ba guba bane ba mai cutarwa bane wannan sune abubuwa wa halallahu albai'a kai kaga bai'a kasbu ne sai Allah ya ce ya halatta ciniki kuma yace lahamul khinzir innahu rijsun yace wannan kuma rijsun ne kenan anan mun fitar da abubuwa guda biyu a wannan aya na farko kulu mimma ku ci daga dukkan abin da ke ban kasa shine fassara ta farko ko kulu mimma ku ci daga shashin abin da ke cikin kasa an togance na haram din sai Allah ya ce halalan tayyiban wasu fassara halalan tayyiban da cewa duk ma'anar su daya kamar tawkidi ne ku ci abin yana halal kuma yana mai dadi wasu kuma suka ce a'a halalan yana nufin ku bi hanya shari'a wajen nema kada ku yi sata kada ku yi fashi kada ku yi kwace kada ku yi kidnapping kada ku yi ha'inci kada ku yi algus kada mutun ya nemi arziki ta hanyar da Allah bai halatta ba wa halallahu albai'a wa harrama arriba Allah ya halatta hanyar neman kudi ta zamo mai tsafta tayyiban din kuma ya zamo in an zo ci kuma yana da dadi wajen ci ba guba bane ba kuma kazanta bane ba najasa bane ba abin da rai take kyamarsa bane dan da malamai sun ce sharadin abu ya zama halal guda shida ne na farko kafin abu ya zama halal ya zamo Allah ya halatta shi tukunna a samu nassi ko asalin a komai halal ne sai wanda nassi ya haramta to duk abin da ka gani halal ne sai an nemo nassin da yake haramun ne to nassin da yake haramta abu na farko shine Allah ya nassanta wasu abu ya ce haramun ne hurrimat alaykumul maytatu والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنديحة وما أكل السبع إلا ما زكيته وما ذبح على النصب وند دين نسي يزو تشوا wannan abun haramun ne kaman mushe din kaman najasa din kaman wato wadannan abun da suka mutu duk kayayyaki ne na mushe da abun da aka yanka su da sunan gumaka ko ko ba da sunan Allah ba waɗannan duk suna cin abuwa da Allah subhanahu wataala ya haramta shine abu na farko abu na biyu duk wata dabba da take farauta da haƙuri ita ma haramun ci da aka cin zaki da damusa da kura da kerkeci da kare da kyanwa da muzuru da gafiya da bera duka waɗannan layin su guda duka da har da farce suke yin da haƙora zinab kullu zinab min as-siba wani yace suna yara sun ci gafiya ko a wasu da wai gashiya karahiya cinki banza barinki banza kullu zinab min as-siba sannan na uku kullu mikhlab min at-tayr sannan dukkan masu farauta da farata na tsuntsaye ungulu shaho shirwa me mikiya me hankaka shirwa shamuwa ita ma da nama take ci waje ka shigo mana da ta karwa wannan masu farauta ne da farce suna cin nama uku kenan na hudu duk abin da shari'a tace ka a kashe shi din nasin da yazo akan cewa wannan abin shari'a ta hana a kashe shi kamar me kamar wani ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama wani ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ina magani da kwado in kashe shi annabi yace kada ka kashe shi to tunda annabi sallallahu alaihi wasallama yace kada a kashe kwado to za a ci shi da rai ne to tunda annabi ya hana kashe shi ya shiga ina ya shiga cin abubuwan da aka hana ci sannan na biyar duk abin da shari'a ta yi umarni kuma da a kashe shi to ba za a ci ba ta yi umarni a kashe me a kashe tsaka a kashe maciji a kashe tsaka a kashe hankaka a kashe kalbul aqur a kashe kunama duk waɗannan wanda nassi yazo cewa kamsun fawasik waɗannan fasikan guda biyar da annabi ya ce din da aka gansu a kashe su ko a gida ko a dawa ko a harami ko a wajen harami to ya nuna cewa suna cin abin da aka haramta sannan duk abin da aka yanka shi ba da sunan Allah ba shi kuma abin da za a yanka shi da sunan Allah sai ya cika sharadi biyar na farko a kalli mai yankan waye zai yanka mai yankan ya zama musulmi mace ko namiji mai hankali ko da yaro ne mumayyiz zai iya yin yanka sannan na biyu abinda za a yanka ya zama wanda shari'a ta yadda a yanka ne rago ne ko tunkuya ko akuya ko kaza ko kaza sannan na uku abinda za a yanka shi da shi wukar wal yuhidda ahadukum shafaratahu ita ma wukar a yanka ta sannan na hudu yadda za a yankan abinda ake son a yanke a wajen yankan sannan abinda za a faɗa lokacin da za a yi yankan idan waɗannan abubuwan su samu ba ko aka samu rashin ɗaya misali sai zama wanda zai yanka ɗin ba ma guje ne amma ya sa gabansa gabas ya yi bismillah ya wasa wukarsa ya yanka shi daidai amma mai yankan ba ma guje ne za a ci sai kuma ya zama mai yankan liman ne ya yi bismillah ya sa abin gabas ya basa wukarsa ya yanka shi daidai amma abin yankan alade ne za a yanka za a ci saboda liman ne yanka da ragon da ba ma guje yanka da aladan da limami yanka wanne za a ci na'am ba ɗaya da za a ci ko to kaga dole abin yankan sai to kuma sai ya zama mai yankan musulmi ne abin yankan shi kuma rago ne ko tunkiya wanda ya halatta a ci ne sannan ya wasa wukarsa sannan ya fuskantar da shi gabas ya yanka shi daidai amma bai bismillah ba za a ci wasu ce a ji wasu ce ka a ci wala ta'kulu mimma lam yuzkaru smillahi alai kada ku ci abinda ba ambaci sunan Allah ba to kuma sai ya zama mai yankan musulmi ne abinda za a yanka rago ne sannan kuma an ambaci Allah an fuskantar da shi gabas amma wukar da kushashiya ce aka yi ta gurzawa har ya mutu bai yanku ba za a ci ba za a ci ba sai zan mai yankan musulmi ne abin yankan wasashe ne an abuci sunan Allah, abinda za a yanka rago ne, mai yanka ban liman ne, kuma ya ce bismillah, kuma ya fuskanci gabas, kuma ya sa wukar, amma da ya tashi sai bai yanka shi ta wuya ba, sai yanka shi ta kiya. Za a ci? To, kun ga ashe dole sai an duba sharuɗan nan, kowanne ɗaya zai iya kawo matsala akan abin da za a ci. Don haka da Allah ya ce kulumin ma fil ard, abubuwan da za mu ci a ban ƙasa kashi biyu ne, akwai dabbobi akwai kuma tsirrai. Tsirrai ga baki ɗayansu in ba mai cutarwa ba, asalinsu duk halal ne. Kowace ƙasa kuma Allah cikin ikonsa akwai nau'ukan tsirrai da nau'ukan kayan itace da kuma kayayyakin amfani waɗanda suke da shi. Hikimar Allah domin kowace ƙasa ta buƙaci wani abu a hannun wata ƙasa don a samu zirga-zirga, a samu tattalin arziki. Sai ka je wata ƙasa a duniya ka ga ba dawa kwata-kwata, sai ka zo nan kuma ka samu dawa, sai kuma Allah ya jarabce su da san dawa. Can kuma sai ka ga an samu wani abin da ba mu da shi a nan, mu ma sai Allah ya jarabce mu muna son wancan, sai su kawo mana su siyar, mu ma sai mu kai musu mu siyar, kaga an samu arziki. Ko wasu sai kaga suna buƙatan wani abu, mu gashi a nan banza, misali mun taɓa zuwa gidan wani Balarabe sai ka mana rogo, ashe mu muna ga ya za a ka mana rogo, ashe rogo da doya a wajen Larabawa sai an yi babban bako ake bashi dan ba su da ita, suna sha'awata. Mun taɓa zuwa a Saudiya, na ce ina son in ci doya, aje a siyo min doya. Kun san nawa aka siyo kwaya ɗaya? Riyal 200 aka siyo doya kwaya ɗaya, wajen 20,000 kwaya ɗaya ta doya a Saudiya. Na ce ina ma za su ba mu dama mu dinga kai doya. Now? To kaga ashe Allah cin ikonsa, can sai ya ba ku wannan kalar, can ya ba su wancan kalar, domin wancan kalar su bukata, wasu ma su bukata. Wani ya ce min yanzu suna kai soɓo daga nan Najeriya, suke yin wato kwantena na soɓo su kai Japan, su kuma soɓo suke so. Na ce ka gaya musu ma muna da kuli-kuli, tunda ƴan canan nan komai ci suke, watakila za su bukaci kuli-kuli. To kaga wanda ya halatta da'a iya yi, amma masu cewa a kai musu jaki, kaga mutum ya tara jakuna kamar guda 100 ya sa a dinga jibgasu da kokara duk sai sun mutu, sannan kuma a yanka su a fede fatar a fita da ita waje, wanda yake majalisa dama sun sa an yi doka akan ma an hana wannan, dama bai dace ma da hankali da tunani da tausayi da abubuwa ba. Jaki Allah ya shi ne litarka buha wa zina, wal kaila wal bighala wal hamira litarka buha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Kun ga amfanin su kenan, ba a dinga make su ana kai su cana, ana cire fatar su, ana yin wasu abubuwa ba. Shi sa Allah ta'ala ya ce kulumin ma fil ardi halalan, wato ku neme shi ta hanyar halal, tayyiban kuma ku ci shi da dadi. Wannan ku ci shi da daɗi, ya ce wa yuharrimu alaihimul khaba'itha, yana haramta musu duk abin da zai cutar, don haka da mushe, da najasa, da guba, da abin da rai take kyamasa. Akwai abubuwan da ko da nassi bai ce a ci ko ka a ci ba, ba za ma ka iya ci ba, kamar cin tsutsa misali, ko da za a ce ba nassi, to amma wa zai ci tsutsa? Yauwa, a dangare ko da makamantansu. Saboda haka akwai abin da zuciya take kyamasa, take kyankyaminsa, wanda ko da nasi bai zo ba, ba za ka, kamar buri misali, irin waɗannan masu cin buri ɗin, za ka ga an kame buri, ko ka ga kare an sa kulki an daki kansa, an fede shi malam. Gashi nan wani mai wa'azi yake gaya mana sun sauka a wani gari, to sai suka tara yunwa ta koro su, sun je wa'azi sun dawo, sai suka tarar da wata mai sai da abinci, ga wasu manya-manyan daro guda uku, kowane daro na miya ne, ga kuma shinkafa fara. To in ka sai shinkafa faran, a cikin miyan nan guda uku sai ka zaɓi kalan miyar da kake so, sai a zuba maka. To da suka zo aka zuzzuba musu shinkafa, sai su ta ce musu, to miyar wacce suke so? Sai suka ce, to miyar ta me? Sai aka ce, wannan miyan kale ne. suka ce to banda wannan, aka ce wannan na alade ne, suka ce banda wannan, aka ce wannan na rago ne, amma idan man nan ya kare sai a debi man nan sai a kara ana. Na'am. Idan da aka ga nan mai ya kare sai a debo man nan sai a zuba anan, sai a debo ranan sai a zuba anan. Da kuma miyar guda uku ta hade guri daya. Wanne za su ci? Da suka ce ke ba mu farar shinkafa mu je mu sai madara mu hada kawai. To kun ga akwai abinda wato dole sai kai taka tsantsa. Akwai guraren da in ka je ka ga tsire na she na she kai a hankali. Mun taba sauka a wani hotel, so ne sai aka yi masa odan wani nama. Ni na ga naman nan jajaji nace anya ka tambayi sunan naman nan kuwa? Yace a ya tambaya, nace me aka ce ma? Yace an ce masa pog. Nace me pog? Me pog ne? Alade, to me ɗaya sunan nasa? Pig. To shi wannan ya sani. Sai na kira ta, nace ke wannan naman me tace pog ne? Nace a kwashi a kwashi. Aga ustazi har yayi bismillah zai fara ci. To saboda haka Allah subhanahu wataala ya halatta abubuwa da dama waɗanda suke ga sunan, kuma a wata hikima ta Allah, abinda Allah ya halatta shine yafi yawa akan wanda ya haramta. Abubuwan da aka haramta an kace zaka yi haka da hannunka ka fara kirga su, nan da nan za ka ga sun kare. Amma wanda aka halatta har abada ba za ka iya kididdige abinda Allah ya halatta ba. To da duk abinda ba haramun din nan ba to yana layin halal, halal din ba shi da iyaka. To da haka wannan hikima ce ta Allah. Sai Allah ta'ala ko bayan ya halasta mana cin abinda ke wato duniyan nan gabaki daya na ƴaƴan itace ko na dabbobin da ya halatta, sai ya ce wala tattabi'u khutuwati shaytan, kada ku bibiyi wato hanyoyin shaytan. Shaytan yana da hanyoyi da yake bi yake halaka mutane, to kada ku kuskura ku bi hanyoyin shaytan. Hanyoyin shaytan suna da yawa. Ya ayyuhal ladzina amanu dukhulu fi silmi kafatan wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum adu mubin. Kulu mimma razaqakum Allah wala tattabi'u khutuwati shaytan wa man yattabi khutuwati shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar. Duk wanda yake bin tafarkin shaytan to zaka ga yana umarni da alfasha da munkari. Don haka Allah subhanahu wataala ce shaytan yana da wasu hanyoyi, yana da wasu tsare-tsare, duk kuma manufarsa shine ya halakar da mu. La attakhizanna min ibadika nasiban mafruda wa la udillannahum wa la umanniyannahum wa la amurannahum falyubattikunna adhanal an'ami wa la amurannahum falyughayyirunna khalqalla wa man yattakhiz ash-shaytana waliyan min dunillah faqad khasira khusrana mubina. La atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirina. Duk hanyoyin shaytan ne suna nan da yawa. La uzayyinanna lahum fil ardi wa la uguyannahum ajma'in. La attakhizanna min ibadika nasiban mafruda wastafaziz man istata'ta minhu bisawtika wa ajlib alaihim bikaylika wa rajlika wa sharikhum fil amwali wal auladi wa idhum wa ma yiduhum ash-shaytanu illa gurura. So shaytan yana nan da hanyoyi da yawa da yake bi ya halaka mutane. Ibn Qayyim yace hanyoyin in ka tattare su za ka suna komawa zuwa ga abu shida. Khutuwati shaytan, na farko shaytan burin sa manufarsa ya sa ka yi shirka. Iz qala lil insani ukfur, abinda yake cewa farko ka zama kafiri. Ya sa ka kai shirka shine babban makasudin shaytan, domin ya san in ka mutu da shirka ba kai ba aljanna. Idan yayi yaga ka tsaya akan tauhidi kana addu'a, to sai yazo maka ta babun bid'a, yazo ya saka kai bid'a, ya kawata maka wani abu ya saka kai bid'a. In yaga ka toshe ka tsaya akan sunna ka kin bid'a, to sai yazo maka ta babun kaba'ira, shan giya ne, zina ne, caca ne, luwadi ne.
zai dinga sa maka wasu wasiha ta akan Allah. Akwai wanda yace mu malam dan Allah ya kana hukuncin kisa ya kamata a yanke hukuncin kisa mu. Yace me ya faru? Yace zuciya ta kullun sai ta dinga zagin Allah. Yace nayi muka sai ta dinga zagin Qur'ani, ta zagin musulunci. Nace ka yadda da abin da zuciyar ta kace ta haice to da nayi dana yi ta kuka. Nace zaka sarihul iman. Kai cikakken mai imani ne. Da azabanin sahabbai kake a cikin sahabbai za a saka. A haka nace kwarai. Ai sahabbai sun kawo annabi tsara irin wacce ka kawo. Suka ce ya Rasulullah muna jin wani abu a ranmu. Yana mana wasuwasi mai muni mai girma wanda ba za mu iya faɗa ba. Sai ya ce alhamdulillahi allazi radda kaidahu ila alwaswasa. Na gode ma Allah da ya juyar da kaidin shedan ya koma wasuwasi. Ya koma wasuwasi. Wannan wasuwasi Allah ya yafe wa al'umma ta wasuwasi ma lam ta'mal bihi. Mutum ba ta yi aiki da shi ba. To in mutum ba ka yi aiki da abun ba kana ture shi yana turo ka kana ture shi to Allah ta'ala zai yafe maka. Sannan wani matsalarsa a kan sallah ne. Ya ce mun sai ya sallah sau goma. Ya yi sai ya yi kamar ka a biyu sai ya ci hanya.
Sai ya yi nisa sai ya sallama sai ya sake faruwa. Wani kuma ya ce a kan tsarki ne, in ya shiga banɗaki ya ce sai ya ƙarar da botiki guda wajen tsarki. Ya yi tsarki ya gugurza ya gugurza ya wanke, ya sake zuba ruwa ya gugurza ya gugurza ya wanke, sai ya ce kai anya bai sake ɗigowa ba, sai ya koma ya sake tsugunnawa. Wani kuma a kan azumi ne, kullum yana azumi wa baya haɗe miyau, gani yake in ya haɗe miyau azumin ya kare. Baya shaka hayaki, baya jin kanshi, duk ya takura wa kansa ya gani yake in yayi waɗannan azumi ya kare. Wani kuma wato shedan yana zuwa hatta iyalinsa yadda suke zama da iyalinsa, sai shedan ya ta cewa anya matan nan taka ba ku ta cin amanarka, ko ya ce anya mijin nan naki baya cin amanarki, kullun zargi zargi. Sai itakura mata isa ta a kurkuku ikulle ta da zargi, ita ma ta sa mijinta a kurkuku ta kulle shi da zargi. To shedan yana wannan dabarar ya ta kawo yanzagu bainahu, zai bata tsakanin mutane, ya bata maka addini, ya sa maka waswasi. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu magani, ya ce Allah ya yafe wa al'umma ta abinda take ji a ranta, mutukar bata faɗa ba ko bata yi aiki da shi ba. Sannan ya ce kuma in kana sallah sai ka ji tunaninka na nuna maka kamar kayi wani abinda alwalaka ta ware, ya ce ka ci gaba da sallarka sai ka samu yaqini. Hatta ya sama a sautan au ya ji darihan, sai ka samu yaqini ta hanyar jin a kunnanka ko kuma ji a hancinka. Kun ga wannan duk toshe kafan kutuwati shaitan ne. Sai Allah ta'ala ce innahu, lalle shi shaitan, lakum a gare ku aduun, maqiyi ne mubinun, kuma mai bayyana kiyayyarsa. Waye maqiyi? Bari in gaya maka maqiyi. Maƙiyi shine mutumin da yake farin ciki da baƙin cikinka, yake baƙin ciki da farin cikinka, duk wanda ya maka wannan maƙiyinka ne. Sannan masoyi shine wanda yake farin ciki da farin cikinka, yake baƙin ciki da baƙin cikinka, duk wanda abu zai dame ka ya ji ya dame shi, kai farin ciki ya ji kamar shi ya samu abin, to wannan shine masoyi. Maƙiyi kuma in kana kuka sai ya dariya, in kana dariya sai ya fashe da kuka, shine adu. To da aka shedan kiyayyarsa ta kai cewa duk abin da ya san zaka samu tsira a wajen Allah sai ya jawo maka bakin ciki, ya bata maka shi, so da baya san ka shiga aljanna illa ibadaka minhumul mukhlasin. To wannan shine wato aduun kiyayyar shedan. Innama ya amurukum bisu'i, Allah ce kadai shedan yana umarta ku ne bisu'i, da mumuna abu, wal fahasha da kuma al fahasha. Ma'ana asu yana nufin hadisin nafs, yadda zuciyarka za ta fara suranta maka mumunan abu tun yana karami har ya koma babba. Wal fahasha linasarif anhu su'a wal fahasha, Allah ya ce ya kare annabi Yusuf alaihi salam daga asu, shi da hadisin nafs bil fahasha, sannan kuma da fahasha din shi ne saban a kan kansa. Ma'ana Allah ya tsare masa baya tunanin laifin ko baya aikata laifin. to shedan zai zo ya fara gina ma a zuciyarka cewa kai laifi ai saboda kana da'a in kai laifin ba komai ko kai laifi saboda ai an ce mutum baya laifi ma za a shafe shi a zo da mai laifi ko ce maka kai laifi za a cece ka ko kai laifi kai na Allah ne ko kai laifi kana yin addu'a ko kai laifi kana abin kirki duk wannan hanya ce da shedan zai biya halaka mutane shi sa Allah ta'ala yace wa anta qulu ala llahi ma la ta'lamun daga cikin sharrin shedan zai sa ka fada wa Allah abinda baka sani ba anan gurin malamai sun fitar da istinbadin abubuwa guda uku wa anta qulu ala llahi ma la ta'lamun shedan zai sa ku fada wa Allah abinda baku sani ba Allah ya fada ko bai fada ba yanzu wani zai tashi yace Allah ya ce in kace aina yace sai ce to kawai misali masu cewa Allah ya ce tashin taimake ka aina yace Allah ne yace tashin taimake ka to aina ya fada sai ce to aina to ba kai kace ya fada ba aina ya fada saboda ka kafin kace Allah ya ce ka san aina yace ko shine ma'ana tubar wa anta qulu ala llahi ma la ta'lamuna qalahu ku fada ga Allah abinda baku san ya fada ba wannan laifi ne sanan wa anta qulu ala llahi khilafa ma qalahu ku fada abinda yake akasin abinda Allah ya fada Allah ya ce ayi ku ce a bari Allah ya ce a bari ku ce ayi Allah ya ce halal ku ce haram Allah ya ce haram ku ce halal Allah ya bada labari ku ƙaryata sannan kuma abinda Allah ya ce babu ku ce akwai abinda ya ce akwai ku ce babu wannan shine khilafu maqal wannan shi mai wa Allah ƙarya ne sannan wa anta qulu ala llahi ma la ta'lamun ku fada ga Allah abinda baku sani ba nan zai iya shigar da abubuwa guda biyar anta qulu ala llahi fi zatihi ku fadu wata magana da ta shafi zatin Allah wacce ba ku da nassi cewa haka zatin Allah yake wani sai ga yana sharhi baya ciki baya waje baya sama baya ƙasa ba duka bane ba shaci bane ba waye ce a ina zatin Allah ba abun wasa bane sai da nassi nabi wani zai fadi magana akan sifar Allah ya ce ga yadda sifar Allah take in jiwa a ina ka gani wani kuma zai shiga sunayen Allah ya kirkira ma Allah suna ko ya kore ma Allah suna a ina nassi ba ka da nassi ka shiga hatsari wani kuma zai shiga cikin afa'alullah ayyukan Allah wani aikin da Allah yake ya ce ba Allah ne yake ba ko ba aikin Allah bane ya ce Allah ne yake yi kamar ma to kadariya masu cewa komai kai Allah ne ko ba Allah bane ko ba Allah shi halicci kaza ba ko ba shi kaza ba waɗannan abubuwa duka suna cikin alqaulu ala llahi fi zatihi fi asma'ihi fi sifatihi fi af'alihi wani kuwa fi ahkamihi ya shiga hukunce hukuncen Allah abinda Allah ya halatta ya haramta abinda Allah ya haramta ya halatta wannan dishishigi ne di yana cikin alqaulu ala llahi anta qulu ala llahi ma la ta'lamun wa iza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah ina aka ce musu ku bi abinda Allah ya saukar qalu sai su ce bal nattabi'u mu dai zamu bi ma alfaina alaihi aba'ana abinda muka samu iyayen mu akai kunga wannan shine at-taqalidul a'ma an ce ka bi nassi ka ce kai abinda iyayenka suke kai shi zaka bi aw law kana aba'uhum Allah ta'ala ce koda a ce iyayen nasu la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun ba sa hankalta komai ko ba sa shiryuwa Allah ya dangana iyayensu da rashin hankali da rashin shiriya shi hankali a shari'a biyu ne akwai aqalu idrakin akwai aqalu rushdin aqalu idrak hankali wannan ba shi Allah ya kore musu ba hankali kowa ma yana da hankalin ka gane ciwo ka je asibiti kai dauda kai wanka kaga abin da zai cuce ka ka gudu kaga abin da zai amfane ka kai wannan da musulmi da wanda ba musulmi ba duk suna da irin wannan hankalin walakinna aksaran nas la yaqilun hankalin da ake kore musu shine ka hankalci akwai hatsari a gabanka ka hankalci wayayi ka ka hankalci me yasa yayi ka ka hankalci a ina kake ka hankalci kai waye ka hankalci a ina kake me kake yi ina za ka me zai faru ka nemo amso shi in ka je can din kuma me zai faru a lahira wannan shine hankalin da ake kiransa aqalu rushdin hankalin shiriya wanda kadan ne muke da wannan hankalin shiryar sai mutun yayi tafa wajen neman duniya da tara duniya har ya kakkashe mutane wajen neman duniya wani yayi tsafi ya je makabarta ya fasa kabari wani ya kashe mutun wani ya halaka wani dan neman duniya duk bai san cewa duniyan nan karewa za ta yi ba jin dadin ta mai karewa ne ina ma dadin yake a wannan duniyar ina dadin yake sai ka tara kudi sai likita ya ce banda nama banda AC banda sukari banda gishiri na'am banda sanyi AC fa da firji banda kuma ka koma zogale ya mai da ka koyan ku a rage mai a rage kiba da sassafe zai ga mutun ya fito yana tafiya a kasa kace ina za ka yace ina rage kaga mutane suna tafiya a kasa wani yana tafiya a kasa dan ya nemo abin da zai ci wani kuma yana tafiya a kasa dan ya rage abin da ya ci Allahu akbar saboda haka kun ga duniyar kenan idan Allah ya ce ba su da hankali wanda duk bai san lahira ba bai tanadin lahira ba bai aiki don Allah ba bai bi manzon Allah ba to ba shi da hankali wala hatadun ko ba shiryayyu bane shiriya ana samun ta ne a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wacce Allah ya aiko shi da shi wanda duk bai bi manzon Allah ba shiryayye bane kuda haka wannan aya ta hana taqalidi abin da ake kira taqalidi kamar kalewa wani abin da ba Allah ne ya ce ba ba annabi ne ya ce ba kuma ka dauka shi ne daidai a nuna maka na Allahn ka kibi a nuna maka na annabi ka kibi kace haka muka samu iyayen mu su wa iyayen ku iyaye iri biyu ne zaka samu iyaye akan abu ɗayan biyu ko ka samu iyayenka akan shiriya kaga anan sai ka bi iyayenka kuma ka bi shiriya ko ka samu iyayenka akan sabanin shiriya to kaga anan sai ka fifita shiriya akan iyayenka wannan kuma shine hankali nan zamu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada inda muka yi kuskure ko tuntuma harshe Allah ya yafe mana to sai tambayoyi malam mai tambaya tana cewa mijinta ya tafi ba san inda yake ba to Allah ya bayyana shi kimanin shekaru biyu shine take son ta san matsayin aure aurenta da shi da kuma meye mafita a gare ta idan mutun ya tafi to ɗayan hudu ne ko dai zama an san inda ya tafi kuma dama ya saba yana yin tafiyar kaga an san baya wuce wannan lokacin sai a jira shi dawo ko kuma ya tafi yayi sallama ya dauki kayansa ya tafi kaga yayi sallama an san zai yi tafiya amma kuma har yanzu bai bugo waya ba kuma ba a ji ina yake ba kuma an bincika inda yake zuwan ba a same shi ba ko kuma yace zai tafi inda zai tafi din ana yaki ko ana fada kamar soja ne ya sa kaki ya tafi yaki can ba a same shi ba nan ko bai dawo ba kaga sai a kaddara cewa watakila an kashe shi a wajen yaki ko kuma mutun ya fada kasar da ake rigima aka ji an yi kashe-kashe ko ya hau jirgi aka ce jirgin ya fado ko kuma ya nitse ko ya hau mota aka ce ta yi hatsari ba a ganshi ba ba a ga gawarsa ba amma duk wanda suke cikin motar sun mutu kaga za a iya kaddara mutuwar sa a waɗannan halayen akwai kuma wanda ya tafi ana jin labarin sa to irin wannan sai a rubuta masa wasiƙa in kotu aka kai alƙali zai ce bismillahir rahmanir rahim daga alƙali wane mai lamba a kotu kaza na rubuto maka wannan wasiƙa domin in sanar da kai matarka da ka tafi kabari tana son ta ganka ina umartarka da ka dau mataki ɗayan uku ko ka dawo ku haɗu ko ka dauke ta tabika ko kuma ka aiko mata da saki idan ya samu wasiƙan nan ta alƙali ya zama bai zo ya dauke ta ba kuma bai dawo ba sannan bai sake ta ba to sai alƙali ya tambaye ta zaki iya hakuri zuwa lokaci kamar na ina sai ta ce gaskiya na gaji haka to sai alƙali ya rubuta mata takardar saki ya sake ta da kotu kuma sakin yayi ya sake ta ta je ta yi idda ta yi aure to bayan ta gama idda ta samu miji an daura aure da mijin sai ga mijinta na baya fado to ya za a yi sai aka ce wannan sabon auren ya tashi daga aiki amma ita za a ba zabi a ce ga mijinki da ya gudu ga sabon mijinki da baya gudu wanne kike so idan ta ce wannan tsohon take so to kai sabuwar ce to kai dama wallahi na aure ka ne saboda miji na bai da ba tunda ya dawo da Allah kai hakuri to sai a kashe saban sai a bar tsohon in kuma tace a'a ai wancan gudu yake yi to sai a bar saban idan kuwa lokacin da wancan mijin ya dawo alkali ya sake ta hatta ya aure ta tare wancan mijin ya tare da ita to sai malamai suka ce fatat bidduhuli ta tsere ma wancan mijin saboda wannan ya tare da ita to da ka wancan ya tashi a iska to wannan sune matakan da ake dauka idan mutum wato ya gudu ko ya tafi bai ga matarsa ba da yawan shekarun da kuma hakurin da za ta yi da lokacin da za ta gaji ta kai gaban alkali da kuma matakan da alkali zai dauka shaki kira ghaiba malamai tambaya tana cewa tana azumi sai ta ga wani ruwa yana zubo mata kuma shi baki ne kamar na al'ada ruwa tace fa ba jini ba ruwa dan ruwa ya fito mace abe kare azumi ba jini shine yake kare azumi shi ma jinin sai na al'ada jini idan na ciwo ne baya kare azumi kuma ya zama kin ce ruwa ne baki bakin ruwa baya kare azumi abinda yake kare azumi jini kuma jinin ma na al'ada saboda haka in kina iya tantancewa sai ki tantance malam mai tambaya yana cewa wai dole duk wanda yayiwa gawa wanka shi ma sai yayi wanka ba dole bane an so ne wanda zai yi magawa wanka ko yayi mata wanka shi ma yayi wanka wanda zai dauke ta ya zama yana da alwala akwai hikimar haka wanda yayi gawa wanka yayi wanka wanda zai dauke ta ya alwala wannan shine abinda ya tabbata a sunna kuma da shi sabai suke aiki lokacin da sayyidina abubakar ya rasu matarsa asma'u bintu umais ita ta yi masa wanka sai ta leko tace masa habbai to gashi kaida ta ce wanda diyewa mamaci wanka sai yayi wanka tace kuma gashi ana mukumukun sanyi ya kuke gani suka ce ai wankan ba dole bane an so ki yi ne to da haka tunda ana mukumukun sanyi ba sai kin yi ba wannan yana nan a cikin muwatta'i malikin malam mai tambaya yana cewa shin wanda ya samu tahiyya a sallar juma'a ya samu juma'a bai samu juma'a ba sai ka samu raka'a daya sannan ka samu juma'a amma in ka samu tahiyya ai ba abin da ka samu an gama raka'a biyu kenan kazo to zaka tashi kai kadai kai raka'a biyu mutum baya juma'a shi kadai juma'a tana da ka'idodinta idan mutum bai samu raka'a daya ba to bai samu juma'a ba shine kauli rajihi zaka in ka tashi sai kai raka'a hudu a zahar malam mai tambaya yana cewa bayan rasuwar dan uwansu sai da suka ga a cikin basukan da ake bin sa har da na nefa to shi ma sai an biya kwarai da kudin wuta da kudin ruwa da kudin makarantar yara duk ce yana cikin basussuka da in bai biya ba dole a biya masa shi ya fi hatsari ma domin wannan na gwamnati ne abubuwan gwamnati ko na al'umma ne baki daya shi ya kamata a fara biya ma bashin da za a ce ba na mutum daya bane na gwamnati ne so waɗanda duk suke karkashin gwamnatin suna da haƙƙi akan wannan ko na wani babban kamfani ne wanda jama'a da yawa sun saka jari bai ma san adadin su ba balle a biya su to kaga ƙare ya gaggawa a biya wannan bill din na wuta da bill na ruwa da masu gadi da waye wani bawan Allah da yamma Allah ya masa rasu haka naje nace musu duk ku biya masa basu suka a duba na wuta a duba na ruwa a duba masu gadi a duba direbobi a duba duk wani wanda ya aiki karkashin sa a tambaye shi yan kanana abubuwa wata mutum yana tsallake su bai sani ba sai ga mai gadin ka tsallake na wata ɗaya ko biyu amma yayi shiru ya ki fada saboda yana tsoron kanka ce ya kwashe kayan sa amma ya san yana bin bashi ko ba yafi waye ba to irin waɗannan abubuwa duk kanana sai a bincika su domin a biya to muna fata Allah ya sa mu dace an samu taimakon kuɗi 6,500 yau ka sa abin nan din yadi biyar da dinkakkun kaya a ba marayu turaman zannuwa guda 8 qur'anai guda 1 akwai masu bukatu kamar neman aure na gari mace ko namiji akwai masu rashin lafiya akwai wani yaro da ya bata akwai wanda yake son a roka masa Allah ya bashi jari akwai dalibai masu karatu da ma'aikata da sauran masu bukatu daban-daban ya Allah mun tawassali da sunayenka masu girma da sifofinka madaukaka Allah duk wanda yake da bukata ta gari Allah ka biya masa wanda yake cin kowace irin damuwa Allah ka yaye masa Allah muna roƙonka ka ƙara mana lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu Allah muna roƙonka afuwanka da rahamanka da jin kanka da alkhairinka Allah ka bamu Allah ka shiga lamarin mu Allah muna cikin tsoro ka amintar da mu Allah muna cikin firgici ka zaunar da mu lafiya Allah ka shiga lamarin mu Allah ka gyara mana tsaro tattalin arziki Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al alhayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'al الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك من كل خير سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون أكويس أقول يزو ينزن قاقاوا دبو أريد da 50 daga tsohon gwamna dan Kwambo to excellency dan Kwambo sakonka yazo na marayu muna godiya Allah ya saka ma da alheri Allah ya tabbatar da alheri subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin